zuwa tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kafin mu kai ga fara karanto tambayoyinku, akwai lambobin waya da za mu tunasar wadda ake rubuto tambayoyin, wato ake turowa a rubuce 0807-785-2298 sai kuma wacce zuwa can an jima za mu buɗe layi domin mu karɓi tambayoyinku kai tsaye 0703-339-0703-339-5758. Za mu fara da tambayar da ta fito daga wajen Malam Tasiu ƙauyen mata, wanda yake cewa ina yau malam fatan alkhairi, wanda so malam ya min bayanin menene hukuncin wanda ya yi sallah yana jin fitsari ko bayan gida, shin sallar ta yiwu?
ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وأن تنبأ تاسا زامغتي وفي حديث البخاري da ma muslim wanda sun amsa wannan tambaya. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa babu sallah a lokacin da aka halarto abinci da kuma wanda ya sallah da ti guda biyu suna matsatsa. To malamai sun yi sharhi dangane da wannan hadisi cewa babu sallah, ko kuma a wata riwayan idan lokacin sallar isha'i yayi aka kawo abincin dare, to ku soma da wannan abincin kafin sallar isha'i. To akwai abin da malamai suke cewa illatul hukum, dalili da illar da yasa aka yi hukunci. Abinda malamai suka fahimta a wannan hadisai, illar da ta sa aka ce babu sallah ga wanda ya yi ta a lokacin da aka kawo abinci, ko kuma lokacin da ya zamo yana sallah da tibiyu suna matsatsa, ma'ana yana mammatse bawali yana ji ko ba haya. To illar ita ce duk lokacin da mutum ya sallah a wannan halin ba zai samu cikakkiyar nutsuwar da ake so mai sallah ya samu ba. Ma'ana mutum in an kawo abinci yana jin yunwa, to zai zamo in dai ga abincin nan kusa da shi yana ganinsa ko yana jin ganshinsa ko abin da ya kama da haka, to zai zama wannan sallan rabi da rabi zai yi ta. Rabi yana sallah, rabi yana tunanin wancan abincin. Haka nan lokacin da mutum ya zamo yana sallah bawali ya matse shi ko ba haya yana matsatsa, musamman da za a yi zai kasance ba shi ne limami ba kila mamu ne, to duk yadda limamin nan ya gajarta sallah zai ga cewa tsaye wannan ta yi tsawo, liman ya takura, liman ya tsawaita. Ma'ana zai zamo ana yin sallah na amma shi tunaninsa na a sauri a sallame shi ya tafiya fitar da abin da yake damunsa, in ma yake damunsa, in ma shi ne yake sallan, to zai sallan nan a gaggauce ba tare da cikakken nutsuwa ba. Sai malamai suka ce ɗayan biyu, idan wannan tunanin abinci ko kuma matsar da bahaya yake masa ko bawali ya zamo ya hana shi cika wata farilla daga cikin farillolin sallah, to lallai babu shakka wannan mutum ya yi haramun. Amma idan abin ya hana shi yin wani abu daga cikin sunnonin sallah, to wannan za a ce ya nufi ya yi makaruhi, saboda ka ya danganci wannan matse bawali da yake yi ko wannan matse bahaya da yake yi mai abin ya haifar. An samu cikakken nutsuwa wajen sallah, cikakken ruku'u, cikakken sujuda, karatun fatiha lafiyayye, da dukkan rukunan sallah sun zo daidai, to in har sun zo daidai, to lallai babu shakka za a ce sallarsa ta yi, tare da cewa abin da ya bai dace ba. Tare da cewa masu mazhabi na zahiriya su suna cewa tunda hadisi ya ce la salata, babu sallah, to suna ganin kawai an kore sallar ko da mutum ya yi ta kawai kwata-kwata ba karba ba, wanda abinda mafi yawan malamai suka tafi shi da abin na faɗa, cewa ba ana nufin ba karbi sallar ga baki ɗaya sai idan ta samu tangarda wani rukuni ya ƙitika daga cikin rukunnanta, to kaga a wannan lokaci shi ne za a iya samun matsala.
Sai kuma gaba tambayar malam tasiri ta biyu wanda yake cewa akan makalla mutum ne ya gayyaci wasu mutane zuwa aiki a gonarsa to bayan sun kammala sun kai amfanin gonar gida sai ya fitar da zakkar amfanin gonar ya bai wa waɗannan mutanen da suka taya shi aiki wannan zakka ta yiwu daga tasiri ƙauyen mata
to idan ya zamo wannan zakkar da aka ba su an ba su a matsayin ladan aikin su to wannan zakkar ba ta yi ba amma idan ya zamo cewa wannan zakkar an ba su ita ne bayan an sallame su ladan aikin su kuma suna daga cikin waɗanda ya halatta a ba su zakka to zamu ce zakkar sa ta yi wannan daidai yake da a dauki naman layya ko naman hadaya a baiwa mahauci manzo alaihi salatu wasalam lokacin da ya yanka laƙuman sa na hadaya sayyidina ali ya kammala sauran yankawar ana manzo alaihi salam ya yanka 63 sayyidina ali ya kammala 37 to sai manzo alaihi salam yake cewa aje a yi sadaka da shimfidin wannan raƙuma da fatun su da kaza da kaza nasu yace kuma kada a baiwa mahauci daga ciki ma'ana kada a ba mahauci ladan fidan sa ko ladan daddatsawa da ko kuma ladan aikin sa manzo alaihi salam yake cewa mu ne zamu bashi daga ajihun mu to anan sai malamai suka ce idan an riga an sallame shi kullun wannan ladan aiki na su babu matsala idan ya zamo cewa inifin an wannan an bashi daga ciki saboda kai ya danganta in ya ba su ladan su cip-cip kuma sun tantance su ci zakka to abinda akai halattacce ne kuma zakka su tayi
sai kuma tabbayar da ta fito daga wajen ASC ba kwagar bari game ɗan sandan Najeriya wanda yake cewa dan ya malam fatan alheri kuma akar makalla a taimaka a yi wa irin matan auren nan da suke zama a zauren gida suna neman cin wanda zai wuce ta kofar gidansu da siha daga AC ba ƙwazar garin gida.
To babu shakka kamar yadda duk musulmi ya sani ita mace wato abar alkintawa ce da kuma suturtawa wanda addinin musulunci bai yarda wani ajanabi ya ga wuraren da suke na al'aura gare ta ba. Malamai suna cewa ita mace tana da al'aura guda biyu, al'aura tattare da wanda yake ajanabi ko kuma al'aura a lokacin sallah. A lokacin da mace take sallah to dukkan jikinta al'aura ne in ban da fuskarta da tafukanta. Wannan su ne idan suka bayyana lokacin take sallah babu wata matsala. To amma sai suka ce idan tana tare da wani wanda yake ajanabi to dukkan jikinta ainihin al'aura ne sai ta rufe. Haka kenan baya halatta mace ta zo ta zauna musamman yadda za ka ga wasu mata marasa tarbiyya ya zama sun zauna ka ga kirjinsu a waje wasu ma suna ganin ai sauran gidansu ne cinyoyinsu ma a waje da dai abin da ya kama da haka wannan gaskiya bai halatta ba tare da cewa wasu abin da suke ba da uzuri za ka ga cewa ana zufa da sauransu to fi sabilillahi duk abin da ya zama cewa haramtacce ne a musulunci kafa-kafa ake ware ga shi an kauce masa. Idan Allah ya sa shi wannan mutum yana da yadda zai shi wannan magidanci ya ga samawa matansa abin da zai dan sanya gida ko ka ce fanka ce ko ka ce misali a kunna generator ko abin da ya kama da haka to wannan shine abin da ya wajaba a kansa domin babi ne na sauke nauyi da kuma hidimta mai iyalansa. To amma inda kaman a ce lokaci ne na dare cinguwa ce misali kaman babu irin security light to dan mace ta zo ta zauna tana shin iska ba ta da wani yana ganin ta ba wannan mazaje ta yi laifi ba amma dai da rana ta zo ta fito ana ganin sassan jikinta a waje wannan haramun ne. Ku duba mata mafi tsarki matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da matansa aikin haji Nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lokacin da muka tafi muna tafiya tun tafiya ce da akai akan raguma muna kan abubuwan hawan mu duka jikin mu a rufe yake tace idan mun hango waɗansu maza za su wuce to sai mu sako niqabi mu rufe fuskokinmu. Ku duba maza ne kawai za su wuce ba wai za a haɗu a zauna waje ɗaya ba kawai za su wuce su ma su wuce ana Aisha take cewa to sai mun rufe fuskokinmu amma kuma idan suka wuce muka wuce daga nan sai mu ɗage wannan niqabi da mu rufe fuskokinmu. To mu duba matan manzo alaihi salatu wasalam iyayenmu ne da nassin alqur'ani duk da cewa ba ana nufin iyaye na halaccin keɓantuwa ko abin da ya kama da haka ba to amma ba su yadda ainihin su dinga yin fuska da fuska da wayansu mazaje wanda suke ajanabi yayi ba to ina ga kuma a ce mace ta zo ta zauna wala'alla tsoran nan wuri ne na yawan wucewar mutane kuma kai ce wata kasuwa kasuwa ce a wajen kuma wanda duk zai zo idan sa sai ya fada wannan tsoran a ganta wani yanayi ita ma ta barbadar da mutuncinta kuma ainihin ta barbadar da mutuncin mai gidanta saboda haka wannan bai kamata ba
sai kuma har tabbiyar malam Ahmad Suleiman kullu shi addariya wanda yake cewa akan kallabi ne ba sai auren ki kan mutane a shari'a domin wanda wadansu su yi domin na taba jin wani malami ya ce yin hakan babu laifi daga Ahmad Suleiman kullu shi
to ba za a ce wai babu laifi kai tsaye ba za mu iya cewa akwai abubuwan da za a lura da su abinda ake kira auren kisan wuta kamar yadda ni dai na sani shine mace ya zama ta mijinta ya sake ta saki uku kuma da zai ce wani aure domin ta fito ta zo ta koma gidan mijinta na farko to abinda na ga fatawoyin malamai da ma rubuce-rubucen da aka yi shine idan aka ce shi miji na biyu shine ya hada kai da wancan miji na farko ko ya hada kai da matar cewa bari in aure ki domin in halatta wa mijin ki ke ko kuma a'a wani naji cewa ka saki matar ka saki uku to zan taimaka maka na aure ta in ya so kuma daga baya in sake ta ya zama ta halatta gare ka ko shi mai gidan ya nema cewa wani matata mun rabu saki uku ne da Allah ina fatan ka aure ta ko ma wani ce zai taimaka masa da abin da zai yi sadaki ko wani hidimar aure saboda ka in ka aure ta za ka sako mai ita da aura to idan ya zama wannan yarjejeniyar tsakanin shi mijin ne da shi wanda zai aura aka yi wannan to wannan ko da shi wancan da biyun ya aure ta kuma ya san ta a mazan ya mace ya sako ta to ba ta halatta ga shi wancan miji na farko kuma hadisi ma ya la'anci abin da ake kira at-taysir musta'ar shine ma'ana bunsurin aro to amma da za a ce mace ta rabu da mijinta saki uku kuma sai ya zamo ta hada kai ita da shi mijin da ya sake ta saki uku to wato in kika je kika aure duk yadda zaki ki fusata shi wancan miji na biyu domin ya sake ki ki dawo mu sake komawa mu aure ko kuma ita ta kudurce wannan mijin ma nata bai sani ba amma dai shi wancan da zai auren na biyu bai san da wannan shirin ba to wannan da za ta je ta fusata shi ke wani abin da baya so ya zo ce ya sake ta za mu ce ta yi haramun ta cuce shi kuma Allah zai bi masa hakkinsa to amma inda zai sake ta bayan ya san ta a matsayin ya mace ya zamo ta dawo mijinta na farko ya aure ta ba za a ce aure ya samu matsala ba saboda haka matsalar tana kasancewa da yarjejeniya daga bangaren shi wanda zai aure ta aure na biyu a miji na biyu sake ta abin da yasa malamai suka yi wannan tafsiri shine ita igiyar aure ba hannun ita matar take ba ba kuma hannun shi wancan miji da suka rabu saki uku ba yanzu igiyar auren tana hannun mijinta na biyu wanda ya aure ta idan ya zama babu masaniyarsa a dukkan wani shirye-shirye da aka yi kawai dai ta masa wata halayya wanda shi ba haka yake so ba ko ta mu'amala mara kyau shi kuma ya ga cewa zai iya zama da ita bai sake ta to wannan saki ne nasa na radin kansa ba da nufin ya halatta daga wancan miji na farko ba saboda haka nan za a ce an yi abinda ba daidai ba an cuci miji na biyu an shiga huruminsa kuma Allah zai bi masa hakinsa
sai kuma an gaba tambayar malam Ahmad ta biyu da yake cewa a kan mukalla wasu suka sayar da kare in bukata kamar ta suna ko wani al'amari ya tashi su amfani da kuɗin wajen sayan kamar ragon suna ko kuma al'amarin yau da kullum shin hakan ya dace
to sai da kare haramun ne a addinin musulunci hadisai sun nuna haramcin sayar da kare wanda an ambace shi wato ainihin mummunan abu ko kace abu mai dauda ko kace abu mara kyau kawai abinda malamai suka dan yi sabani cewa shin karen da musulunci ya ba mutum dama ya rika shine kalbu saidin ko kalbu harfin ko kalbu mashiyatin ma'ana karen da ake yin farauta da shi zaka ga ko wanda farauta sana'arsu ce su je su farauto namun jeji su sayar domin su samu kuɗi to wannan musulunci ya ba su dama su riƙe irin wayannan karnuka ko kuma mutumin da zai samu kare ya je dinga yi masa gadin gonarsa saboda kar a je a yi masa sata ko mutumin da zai kawo kare domin yi masa gadin dabbobinsa saboda barayi ko wayansu abubuwa da za su iya cutar da wannan dabbobi to wannan ukun shari'a ta ba su dama to wannan a matsayin shari'a ta ba su dama su riƙe wannan karnuka sai wani ya zo ya kashe masu ɗaya daga cikin wannan karnuka to yanzu ya halatta ya biya su tunda rikon da suke din a shariyace suke yin sa wannan shine zaga malamai sun tattauna mafi yawan malamai sun ce baya halatta tunda dai hadisi ya ce an haramta sayar da kare to baya halatta saboda kai ma wani abu ne sai dai shi wanda ya kashe masa karen ya je ya nemo masa wani karen ya kawo masa wala Allah ma ko ya dauki nauyin ciyar da shi har ya kai gejin wanda shi ya kashe masa to amma su Hanafawa mana wanda suke tafi akan mazhabin Ahnaf su suna ganin cewa tunda dai shari'a ta ba shi mutun dama ya riki wannan kare to wa dalili ne na cewa idan an kashe masa a biya shi kuma ya karbi kudin to amma dai a gaskiya kaffa kaffan a kasance tare da jumhurin malamai shine abin da ya fi dacewa
sai kuma tabbayar ta fito daga wajen Malam Sha'ibu Kalu Warwadi wanda yake cewa akan rubukan na ko idan hukuncin din liban gabata da gidan su a lokacin sallah
to wannan fatawar ta sha maimaituwa na farko in muka duba babu wani gida da yafi kusaci da masallaci kamar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gana na Aisha Allah ya kara mata yadda ita tagar gidanta ma a cikin masallaci manzo alaihi salam take wannan ta sa idan manzo Allah alaihi salam yana itikafi yakan zura kansa ta taga na Aisha ta gyara masa kansa ta yi masa kum ta ainihin gyara masa kansa alaihi salam kaga wannan kusaci ya kai kusaci tsakanin gidanta da masallaci amma ba taba rawaitowa ko wani namiji ya rawaito ko su fada cewa muna bin sallah a masallaci ba saboda haka kowace za ka ga cewa sallar ta take yi a gida malamai sun kasu akan wannan su malikawa suna ganin cewa da mace za ta bi sallah a gida ko kuma wani mutum ma ya bi indai ba sallar juma'a bane so suna ganin babu sharadin haduwar sahu ko dole sai mutum ya kasance a cikin masallaci wannan shine fatawar da dawa da dama daga cikin malikawa to amma mafi yawan malamai musamman malaman hadisi suna cewa wannan baya halatta saboda ya inganta a hadisi cewa babu sallah ga mutumin da ya kebance can a ƙarshen sahu misali mutum ya shigo masallacin kila masallacin nan zai dauki wajen sahu 5 ko 6 to sai zama sahu 1 ne kawai ya cika ko 2 shi kuma sai kuma can ƙarshen sahu wala Allah ko saboda kasala ko saboda jin cewa shi babban mutum ne ba zai shiga cikin talaka ba ko abin da ya kama da haka to hadisi yake cewa ba shi da sallah to yanzu wannan ana magana wanda ya shigo masallacin amma kuma bai shiga sahu ba an ce ba shi da sallah to ina ga wanda kwata kwata ma bai shigo masallacin ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku hana bayin Allah mata su zo masallaci su yi sallah sai yake ta to amma su yi sallah a cikin gidajen su wannan shine abin da yafi musu kaga anan inda a ce wani abu ne wanda yake halattacce da sai a nuna cewa in za su ji sauti babu laifi su bi daga cikin gidajensu amma abin da manzo Allah ce kada a hana su zuwa masallaci tare da cewa su yi sallah a gidansu yafi musu wani hadisi ma yake cewa mace ta yi sallah a kuryar ɗakin ta yafi ta yi a falonta ta yi a falonta yafi ta fito tsakar gida ta yi ta yi a tsakar gidanta kuma yafi ta fito masallacin unguwa ta yi to saboda haka dai a rashin bin masallacin shine abin da ya dace kullum mukan maimaita idan aka ce malamai sun yi sabani wane to wancan malaman suna gani in kai kaza ba matsala wasu suna ganin cewa da matsala to mutum ya kauce ma duk wannan sabanin ya fitar daga abin da za a ce idan yayi akwai matsala ma'ana abin da ya kamata mace ta yi sallar ta ita kadai tunda ta yi sallar ta ta ita kadai shi ma ya fita je masallacin ta bi jami'i gabaki daya to ashe kuwa ita kanta ya kamata fifita abin da shari'a ta fifita shine abin da yafi alkhairi gare ta
sai kuma tabbayar lugwanu dan auta unguwar ya wanda yake cewa akan rabu kalla ko mutum zai iya aunar ba sirrin da take da kakarta wacce ta yi uwarta da uwar da neman ubansa daya da lugwanu dan auta unguwar ya
ba matsala dan ya aure ta saboda ai za mu ga cewa wato ba kusaci bane ba wanda za a ce an haramta abinda alqur'ani ya nassi da aka ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum nan da aka ce wa akhawatukum duk abinda malamai suka ambata suka ce ko dai yan uwa shakikai ko yan uwa liabbai ko yan uwa liummai to sai aka ce wa banatul akhi wa banatul ukhti da kuma ƴaƴan ƴar uwa shaqiqiya ƴaƴan ƴar uwa li ummiya ko li abbiya ko kuma ƴaƴan dan uwa shaqiqi ko li abbi ko li ummi wannan sune abin da addinin musulunci ya haramta wato dadin al'amari ma salisu sai ga cewa Allah ya takaice su waɗannan Allah ya ambace na bangaren surukuntaka wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa illa ma qad salam to aka ambaci wannan to da aka zano hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum to da Allah ya gama zana wa sai yace wa halala lakum ma wara'a zalikum ko a wata kira wa halala lakum ma wara'a zalikum duk wanda ba wannan ba to an halatta muku manzo alaihi salam a hadisi yace ba a hada mace tsakaninta da innatta ana mutum ba zai auro mace kuma ya auro kanwar mahaifiyarta ya hada su ko yayar mahaifiyarta ya hada su ko ya auro kanwar babanta ya hada su ko kuma yayar babanta wannan hadawa ne aka haramta amma da zai rabu da ita ya auro kanwar mahaifiyarta ko yayarta a musulunci ya halatta to saboda haka dai wannan siga da aka fada dan aure ya kasance tsakani babu laifi
sai kuma tabbayar da ke cewa karbu kalla idan mai jinin haila ta gafara ta hadisi misalin karfe 2 da rabi na yamma
ƙwarai da gaske ai ba ma abin da ya shafi karfe 2 da rabi ba wato kiyasin da malamai suka yi musamman mazhabar da muka fi sabawa da ita mazhabar malikiya cewa da mace za ta samu tsarki ya zama bayan ɗaukewar jini da yin wankanta abin da ya rage rana ta faɗi shi ne raka'a 5 suka ce to ana bin ta a zuhur da asar domin za ta iya yin raka'a 4 ta azhar sannan kuma ta tashi ta shiga la'asar ta yi raka'a ɗaya rana ta fadi to wannan raka'a ɗayan ta jawo sauran raka'o'i guda uku amma da a ce lokacin da jini ya ɗauke mata ta yi wanka abin da ya rage a faduwar rana raka'a 4 ko raka'a 3 ko raka'a 2 ko raka'a 1 to sai a ce yanzu azhar ta fadi a kanta abin da ake bin ta kawai shine ta tashi ta yi la'asar
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Umar Awwala Abdullahi warawa da ke jihar Kano da yake cewa a karamin kalla ina so a ja hankalin matasa maza da mata musamman masu yin amfani da hannunsu wajen biya wa kansu bukata akwai kuma gaɓar wata tambaya da kuma za a iya cewa ta fi kamar wannan ko da yake shi abin da yake cewa karba kalla ko idan ne matsayin ko hukuncin matar da take sa gaban mijinta a bakinta daga Yakubu Abubakar Limawa.
To tambaya ta farko Allah subhanahu wataala da ya zano wato sifofin bayin Allah na kwarai Allah ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin da Allah ya zano allazina ala salatihim da'imun hayya tafiya tafi sai Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin haka nan a cikin suratul mu'minin da Allah ya faɗi kad aflahal mu'minun to nan ma Allah subhanahu wataala sai yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين معنى الله سبحانه وتعالى يا حرمتا يا هنا متين يزو يبيا بقات السا بات دين هنيو يغدا يوبا الله يكي تيوا دكمون دي دمو سنة كنجي فرجو جنسو باسا بيا بقات السا تشعوا تيغا ماتن سنة أولي دكم أبين دا مس تملكا معنى أشي لوكا تين أكي ملكا باي ماتا يزم متو أني فين ما أبنن كوين قصتي to Allah subhanahu wataala sai ya ce fa inna ghayru malumin to wanda suka yi daya daga cikin biyun nan ba abin zargi bane a shari'a sai ya ce fa man nibtara wara'a zalika wanda duk ya nemi abin da ya biyo bayan wannan ma'ana abin da ba wannan ba ulaika humul adun yace wannan sune masu tsallake iyakokin Allah subhanahu wataala to saboda haka malamai sai suka ce to wannan ya nuna cewa duk mutumin da zai biya bukatar sa ta sha'awa ba ta dayan biyun nan ba turen daga cin al'adu a wannan shine abin da kira al-istimna mutum ya fitar da maniyinsa ta wata hanya sai dai kawai wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum yana daga cikin wanda aka jarrabe su da karfin sha'awa ta yadda idan sha'awar ta motso masa bai sadu da ya mace ba bai da mata to lalle zai iya samun matsala to wannan an yadda yayi amma kuma babu na irtikabu a khafif dararaini kaman mutumin da ya ji yunwa ne ya rasa abinci aka halatta masa ya ci mushi ba dan wai mushi ya halatta ba sai dan kada ya zama rayuwarsa ta salwanta akwai abin da ake kira ashabak shabak shine wata matsananciyar sha'awar da in ta motso mutum to imma mutum bai biya bukatar sa ba kawai zakarin zai zo tsagewa to wanda aka jarabe su da irin wannan su ne malamai suke cewa akan mutum yaje yayi zina to gare wannan ya zama irtikab a kafi dararai ne amma duk mutane za su dauki wannan a matsayin al'ada ta yau da kullun to gaskiya wasu malamai sun ce suna karkashin waccan aya fa malibta gawara a zalika abu na biyu bincike na zamani ya tabbatar da cewa wanda suke irin wannan to suna cutar da kawunan su mutumin da yake wannan zai samu raunin ji zai samu raunin gani zai samu rikicewar tunani na tabbatar inda za a yi hira da masu irin wannan matasa to mutum zai ji kawai kokolarsa ta sakwarkwace yanzu duk abubuwa wato ainihin sun kwance masa dandanan da ya ji abu ya manta wannan abin ba zai iya tunawa ba yaje danye kaza masa ya manta me ya kawo shi wannan wurin in dalibi ne baya gane karatun da ake masa ana karatun ma baya fahimta to duk wani abun sa daga cikin abin da yake sababa irin wannan kari akan haka suka ce duk mutumin da ya dimanci wannan to duk ran da ya aure ma abin nan yayansa su ma suna harbuwa da wani irin rashin lafiya sakamakon wannan abin da mahaifinsa ya yi to wannan kaga koda mutum bai shi karkashin wucin aya ba zaka iya cewa gaskiya abubuwan akwai cutarwa na farko akwai cutar da kai sannan kuma akwai cutar da yayin da za a haifa ma idan an dimanci ana yin wannan shi wannan gabar tambaya kuma ta biyu akwai maganganun malamai da zaka gani da suke ganin cewa babu laifi dan an yi wannan a ce misali mace ta saka misali gaban mijinta bakinta akwai malaman da suke ganin dan an yi wannan babu wani abu amma kuma gaskiya akwai malaman da suke tsananta akwai ɗaya daga cikin malaman mu yake cewa idan muka duba wato ainihin al'aurar mutum saboda ainihin wato ba amma idan mutum ya kama ta da hannun dama ba idan mutum ya kama al'aurarsa da hannun dama ba saboda matsayi da daraja na hannun dama sai dai da hannun hagu sai to shi kuma baki an yi shi ne saboda zikirin Allah da kamata a ce baki da ake zikirin Allah a ce kuma za a wannan a saka misali abin nan al'aura a cikinsa ba amma dai tare da cewa akwai wayansu wanda su kuma suna ganin wannan na tabbatar mutumin da ya karanta tafsirin qurtubi a cikin suratul nur a karkashin wa kullu mu'minatin yaghdhunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha to karkashin wayannan ayoyin akwai magana Imam al-Qurtubi bai kama da wannan abin da na faɗa wallahi a'lam
sai kuma ta tsaya da tafso daga wajen malam Maryam Jahul wanda take cewa ina yin malam fata alkhairi kuma akan mutalla tabbiya ta ita ce ba tun da take haila idan ta tashi kiyamul layl za ta yi tsikir alula kuma malam ina da wata bukata a wurin Allah wanda nake so tsaya ni da addu'a daga Maryam Jahul
to ban gane kiyamul layl ba inda tana nufin sallah baya halatta mai jinin al'ada ta yi sallah idan kuma tana nufin cewa ta tashi ta yi zikirin Allah a cikin dare to wannan babu laifi mutum take jinin al'ada ya halatta misali ta je ta yi alwala ba wai dan alwala za ta bata daman halaccin sallah ba a wannan takfifi ne kaman alwalar mai janaba ne yanzu mutumin da yake da janaba idan zai kwanta wato sunna ne yayi alwala ba wai dan wannan alwalar ta dauke masa janabar ba to tayi ya halatta tayi alwala ta zauna tayi zikirin Allah tayi istighfari tayi salatin annabi da sauran abubuwa wannan ya halatta
sai kuma tabbayar Habu Shehu Kiyawa wanda yake cewa malam mutum ne yake da kuɗi na halal da kuma na haramun to amma bai hada su wuri guda ba ko me ne hukuncin haka
to wannan kuɗi na haram ɗayan biyu ko dai ya zama kuɗi ne na haram ma'ana haƙƙin waɗansu bayin Allah ne ya je ya yi dabara ya yi wuru-wuru ya rufe da ciki ya yi zamba cikin aminci ya zama ya ɗauki wannan ko a ce shugaban wata ma'aikata ne ko shugaban wani kamfani ya zo ya yi zalunci ya ɗauki wasu kuɗi daga cikin kuɗaɗen wannan wuri wannan sunan su kuɗin sata kuma kuɗin haram abin da yake wajibinsa ya ga cewa ya mayar da waɗannan kuɗi ɗayan biyu idan kamar a ce wata hukuma ce ta gwamnati mutum ya sato wannan kuɗi kuma ya zamo akwai matsala wajen mayarwar to abin da ya wajaba a kan sa tunda dai dama kuɗi ne na maslahan talakawa in sun kai yayi wani abu da ya shafi talakawa in kuɗi ne masu yawa da za a iya gina makaranta tunda na san daga cikin ayyukan da gwamnati take akwai gina makarantu ko dai na musulunci ko na boko ko kuma samar da fili na magabarta ko samar da ainihin burzaze ko dai wani abu ko in ma bai kai haka ba a ce to za a sai bencina da littattafai da fansura kai makaranta to abin da ya wajaba ga wannan ya dauki wannan kudi ya tafiyar da su ta wannan ayyuka da suka shafi na talakawa idan kuma kudi ne wanda za a ce ya same su haramtacciyar sana'a misali bokanci yayi ya samu wannan kudi ko wani tsubbu yayi ya samu wannan kudi ko kuma sai da wani abu na haramun yayi misali kamar ce giya ya sayar ko abin nan aladu ya sayar ko abin da ya kama da haka to wannan abin da ya wajaba ya tuba daga wancan laifin kada ya sake su wannan kudin kuma babu laifi din ya ci gaba da amfani da kayansa dan ba za a ce je zubar da su ba
ko kuma tabbayar malam Mustafa Musa Gwaram wanda yake cewa aka rubuta kalla akwai wani abu da ya shige mini duhu nake so a gane tsarin haske duk lokacin da nake sallah sai hawaye ya dukkan zubo dadi daga ido da ko da ni kaɗai nake sallar ko da kuwa jami'i ne har ba wani ke tambaya ta ko me yake faruwa ni ke na ban san abin da zan faɗa musu ba ne malam yake son sanuwai daidai da matsalar wannan
to ni abin da na sani mutumin da yake sallah yake halarto girman Allah a cikin zuciyarsa musamman a ce yana iya sanin ma'anonin ayoyin da yake karantawa to tabbas abu ne wanda zai sanya masa tsoron Allah har ma kaga cewa hawaye yana fitowa cikin idanuwansa shi yasa malam mai adare ma ke cewa wa bukaul khashi'i mughtafarun a cewa kuka da mai jin tsoron Allah zai yi ya zama wato hawayen sa yana zuba wannan ba wani abu ne ba wanda za a kama shi da laifi to amma a ce mutum ba wai halarto da girman Allah yake ba bai ma san ma'anar abin da yake karantawa ba to gaskiya ba za a iya gano me dalilin kukan ba amma ko da mutum bai san fassarar abin da yake karantawa ba lokacin da ya zo zai sallah yake ji kaman ga shiga mahaliccin sa yana gani kaman ga shiga mahaliccin sa yana gani da shi wannan zai sa ya zama wani kurjini ya cika zuciyarsa ba abin mamaki bane ko bai san fassara abin da yake karanta ba idan yana wannan huzurin ya zama hawaye ya zubo masa amma a ce babu ɗayan biyu to gaskiya ban san munasaban kuma fitan wannan hawayen ba wallahi a'lam
sai kuma tambayar ta fito daga wajen malama Aisha ta kurwa da take cewa ina yau malam fatan alheri tambaya ta anan shine malam bai da hukuncin wanda yake sallah yara da zama a gaban sa kuma koda yayi sujada hau bayan su kutila ba ko da da gasa a jikin su abu na gaba kuma take cewa da gidanta ta da bi yayi da su ko kuma ya sa ta a makarantar Islamiyya amma ya ki hata hada shi da mahaifiyarsa amma abin ya ki wai sai sun koma garin su kuma ba ta san ranar da za su koma ba da shi da take san wala yayi da shi kuma ya fara mata wuta
to abin na farko daukan karamin yaro ko karamin yaro ya zo ya hau kan cinyar uba ko uwa wannan babu wani abu za mu ga cewa akwai umama bint abil as jikanyar manzo alaihi salatu wassalam ta kasance takan dan rarrafo ko ta taho manzo alaihi salam yana sallah sai ta zauna akan kafafuwansa wani lokaci ma ya kai goshi sai ta hau wato ainihin wuyansa ina tuna akwai wanda cikin sahabbai yake cewa wata rana muna sallah na ga manzo alaihi salatu wassalam ya dade bai dago kansa ba sai na duba sai na gashi umama ce ta hau yansa alaihi salam kuma wani lokaci ma takan ta wadin manzala sai ya dauke ta yana sallah in ya dauke ta yayi ruku'u da ita ya dago daga ruku'u in zai kai goshi sai ya aje ta kasa to duk wannan ya nuna cewa babu matsala dan mutum ya dauki karamin yaro ko kuma yaro ya zo ya hau shi abinda malamai suke cewa a najasar yaro zato ce ba wai hakikani bane ba tabbas bane ba zato ne haka zai iya kasancewa kila a ce tufarsa da wani abu to amma tunda abun bai bayyana ba to ba za a yi hukunci akan cewa kuma wato ainihin akwai da jasa tare da shi ba gaba tambaya ta biyu kuma abin da ya shafi Islamiyya da take neman mijinta ya ba ta dama to mu sani cewa hatta a gun daurin aure daga cikin abin da liman yake faɗa cewa da ciyarwa da shayarwa da matsuguni da koyi addini yana kan miji na tabbatar duk mutumin da zai halarci daurin aure ana ambata wayannan kuma manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yake cewa abin nan mai gida dangane da iyalansa mai kiwo ne kuma za ta tambaye shi akan wannan kiwo nasa zuwa islamiyyan nan ɗayan biyu ko dai ya zama matan nan tabbas suna da kishirwar abubuwa na addini bata san su ba kama daga abin da ya shafi tsarkinta zuwa sallarta zuwa aziminta dukkan wasu bangarori na ibada in kace tsarki abu ne mai fadi zai iya zamowa don hatta abin da ya shafi wankan biki wankan jinin al'ada yanayin jinin al'adan nan in ya karu ko in ya ragu ko ya dauke ba lokacin daukewar sa ba ko kuma ainihin yazo ba lokacin sa ba dai kamata a ce ko ya wajib ma mata duk san irin wannan abubuwa to in ya zamba ta san wannan ba matakin farko wajibi ne mijinta ya koya mata wajibi ne ya koya mata domin ba ta abinci da abin sha muhimmancin sa bai dara na addini ba bal zaka iya cewa ko yadda addinin ma shine abin da yafi wajaba a kansa to amma in ya zamo ba shi da lokaci ko kuma bai iya ba mataki na biyu ya samu wata mata da za ta zo ta koya mata wanda ya tabbatar ya gamsu ta iya in so dauki nauyin abin da za su yarjejeniya a wata yana biyan ta idan babu wannan mataki na uku to wajibi ne in ba zai iya na daya ba ba zai iya na biyu ba to wajibi ne ya ba ta dama ta je ta koyi ilimin addini abinda kawai malamai suka ce ilimi na sana'a sai za ta koyo dinki ko za ta koyo saka ko ne karatun boko da aka bude ne yake da cewa nan ba dole bane ba garin damar sa ne in ya ga dama ya bata ta je in ya ga dama ya hana ta tunda Allah ba zai tambaye ta me yasa baki ya saka ba ko me yasa baki ya dinkin keke ba ko me yasa baki yake da jahilci na harufan boko ba amma Allah zai tambaye ta dangane da tsarkinta da salat dukkan addinin ta saboda haka idan har ba zai iya dayan biyun nan ba to ya zama wajibi ya bata ta je makaranta ta koyo addini idan abun har zai bayo ma da cewa ainihin ta fada wa iyayenta ko nasu iyayen kai ko ma abun zai kai wajen hukumar hizba ko ma wajen alkali to ba ta ga ta zama wajibi ne sai an samu matsaya wanda ainihin zai koya mata addini ko bar ta je ta koya addini
a karan kallon a karshe a yayin take cewa ba takan saci lokaci ta je ta ba tare da ya sani ba ko haka ya saba
shi eh wannan ba shine abin da ya kamata ba domin satan lokaci ta tafi zai bayu ga karshe ko a samu kitibis wata rana ta fita shi ya tafi tana ganin in ya fita tun safi sai dare sai ya fita wani abu ya dawo da shi ba lokacin ta saba ba ko dai lokacin da shirya za ta fita makaranta ko kuma tana dawowa su hadu ba ta da abin da za ta iya kare kanta wani zargi ma zai iya shigowa ba ma na karatun ba to saboda haka wannan ba abin da ya dace bane ba wato a fito ayi abubuwan karara domin wannan wani haƙi ne in har ya zama miji zai bar matar sa zai ta ga likita saboda rashin lafiya da zai faru a jikin ta to ashe rashin lafiyar addini shi ya wajaba a bare ta je gun likitan addini ko ya mata addini eh duk wannan za ka cewa wato za ka yi mamaki irin wannan mazan za ka ga man salisu wani lokaci ya zo ya raka matar sa ganin likita to zai shi da ita likita zai ga matar sa yake to alaji mata kuma dole ya fita a ba ya zama likita yake banta da matar sa ya tambaye ta me take damunta kuma ainihin ta fada masa ya fada mata ko ya rubuta mata magani amma sai ga kuma ana kenkemin makaranta ta addini wanda za ga daruruwan mata ne za su hadu babu wani shakku a cikin wannan saboda haka dai wajibi ne ga cewa ainihin ya dauki wannan nauyin
sai kuma ya tabbata da ke cewa karwa kallon ina so a yi bada bayani akan haƙƙin uban ƴaƴan da shi kansa baya kula da ko bai da su a rayuwa kamar shi ko tufafi ko harkar wurin bakwanci da dai sauransu bayan sun girma kuma sai ke korafi cewa ba sa kula da shi ba sa taimakon sa har bayan shi kokarin yi yi musu da shi sai dai bai rubuta su da bari
to amma salisu haƙƙoƙi ne na bangarori biyu akwai bangaren da musulunci ya wajabta ma iyaye dangane da ƴaƴansu sannan akwai bangarorin da musulunci ya wajabta ma iyaye dangane da mahaifansu idan akai rashin sa'a shi uba bai sauke nauyin da Allah ya dora masa akan ƴaƴansa ba ta fuskan tarbiyya ta fuskan koya musu addini abinda ya shafi tufatar da su da ciyar da su da duk wani abubuwa dai da musulunci ya wajabta masa ya zamo bai yi ba Allah sai ya taimaki wannan ƴaƴan ta wata farala ta Allah ko ya zamo Allah ya buɗa musu sun dauki nauyin karatun kansu da kansu ko ta hanyar wurin su ƴan uwa suka dauki nauyin suka yi karatu suka zama mutane to wannan kuma ba dalili bane sai to tunda ya watsar da mu ma mun watsar da shi kaman yanda Allah zai tambaye shi haƙƙin ƴaƴansa da bai sauke ba to su ma Allah zai tambaye su haƙƙin ubansu da suka ki saukewa saboda haka wajibi ne su sai abin da yake wajibi a kansu su je lahira ya zama su suke bin bashi to shi yafi dacewa sama da a ce su ma na bin su bashi bal ni abinda zan so gare su a matsayin su na ƴaƴa masu mutunci wancan sakaci da ubansu yayi kawai su yafe masa wannan shafin a rufe shi kuma su ci gaba da kyautata masa wannan da yawa zaka sama akwai iyayen da sun yi sakaci wasu ma suna da halin daukan nauyin karatun yayansu su kiya kayan nan ya zama su shiga cikin su fita can Allah ya taimake su su yi karatu ko su samu wata babbar sana'a wani ba mai zurfin tunani bane sai ya ce ai shi sai ya dauki mataki shi ma na ramuwar gayya to wannan gaskiya bai halatta ba yadda Allah zai tambaye uban to shi ma dan Allah zai tambaye shi to gara dan ya sauke nasa nauyin
wa sauraro ku sauko da lokaci da yanzu za mu bude live wayar mu domin ba ku damar kira a tambaya kai tsaye a wannan lambar waya 7 3 3 3 5 7 5 8 kuna fata duk wanda zai kira zai rufe ko kuma ya rage sautin rediyon da yake sauraro assalamu alaikum
wa alaikum assalam salamu da haibu da barka da yamma
barka dai da wa muke magana
kuna magana da ai sarauta da Zamba
to Allah ya haɗu sallah
wannan sanin zina so malai ya warware mana tsakanin soyayyar manzon Allah da koyi da shi wannan
to da alama like
na ji wani malamin iya cewa sai kana koyi da shi sai kai kana soyayya da shi da kai koyi da shi domin ka sai warwarewa abin da yake fara da
na'am to masha Allah sai
ka ba da babu waraka
to masha Allah mun gode
to Allah gafarta malam soyayyar manzo alaihi salatu wassalam da kuma biyayya gare shi duka wajibi ne bal zaka iya cewa ma tsagwaran soyayyar shine ma yake wajabta wannan biyayyar Allah subhanahu wataala yana cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo alaihi salatu wassalam shi yafi cancanta wato ainihin a wajen mu'mini sama da kawunan su ya inganta a hadisi sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ya ma'aikin Allah kai nafi so a duk duniyan nan sama da kowa in ba kaina ba saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to Umar da sauranka nan take sai da Umar yake cewa to wallahi ya ma'aikin Allah a yanzu kai nafi so sama da kowa sama da ni kankin kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Umar ana kaman da Hausa kace to yanzu ka samu ya kai Umar to saboda haka anan wannan yana nuna mana ashe soyayyar manzo alaihi salatu wassalam wajibi ne sannan Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah yake cewa ka fada musu in dai kuna son Allah to ku yi biyayya ga manzo alaihi salatu wassalam in kun yi wannan Allah zai so ku kuma zai gafarta muku dhunubanku to sannan ba za ka iya lissafi ayoyi a cikin Qur'ani nan take ba wanda suke nufin wa ati'ullahi wa ati'ur rasul kai wata aya ma Allah sai ce wa in tuti'uhu tahtadu in dai kun bi manzo alaihi salam to lalle za ku shiriwa in ban manta ba alqali iyad rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa na kitabu shifa yake cewa wa alamatu hubbihi ittiba'u sunnatihi ko ta magana mai kama da wannan yake cewa alaman san manzo alaihi salatu wasalam shine bibiyan sunnarsa sau da kafa wato ma'ana soyayyar ta haƙiƙa shine a ga cewa mutum yana bin duk abin da manzon Allah ya zo da shi sau da kafa ta fuskan aikatawa ko kuma ta ainihin ta fuskan nisanta ba zai yi a ce mutum wai yana san manzo alaihi salatu wasalam suna haƙiƙa kuma ya zama ba zai masa biyayya ba zai taba yiwa ba ba zai bal malamai ma suna cewa alaman fifita soyayya shine bin umarni misali yanzu da za a ce ga mutane guda biyu kuma kowanne kana son sa sai suka yi maka umarni kishiyar juna ɗayan ya ce maka wani zauna ɗayan ya ce ma tashi tsaye to duk wanda ka bi abin da ya ce za mu kaddara shi kafi so shi kafi so shi ya sanya umarnin nasa ya fi tafiri a wajenka saboda haka kenan abubuwa ne wanda ba za su taba rabuwa ba illa iyaka zaka ce da dama mutane sun jahilci addini ba su san mashin me ake nufi da muhabbar kanta ba ballan tana nufin mutaba'a din kawai za ka ga cewa wato ita kanta soyayyar manzo alaihi salam din ba duka ne mutane ma suka san shin me ake nufi amma da hakikanin soyayyarsa ba amma soyayyar sa ta hakika tare take da yi masa biyayya Abdullahi bin Mas'ud Allah gara masa yadda kai lokacin da ina jin ko dai cikin masallaci ko wani wuri kafarsa na fita ta masallaci ne kafarsa tana ciki daya tana waje sai ji manzo alaihi salam yana cewa a zauna sai ya zauna a wannan yanayin kafarsa daya ciki daya waje wani ya ce ah kai wani ya za kai wannan ka zauna kai wannan irin zama sai ya ce ai na ji manzo alaihi salam yana cewa a zauna in na ce sai na shigo gaba daya ko na fita na saba masa saboda haka yanzu da naje na ta zaunan shine ya kamata koyi ya waje bayan zauna to kaga wannan shine hakikanin soyayya kuma shine hakikanin mutaba saboda haka abubuwa ne guda biyu wanda ba za su taba rabuwa da juna ba
sai kuma tabbaya da aka turo da yake to aka rubuta Allah koyi zai ne gaskiyar magana da ake cewa ba a yi waki da kuma san farce ranar asabar dan kuma ida da yawan shiga da ba ida su ba lai kuma ka bude da dire da lokuta
to man sarisu akwai da tattafai da ba zan so na ambaci sunan su ba mali duk wanda yake karatu zai gansu wato wai su rubabbun hadisai na cikin wannan tattafai wanda zaka ji suna cewa ba za a yi aski ranan asabar ba ba za a yi yankan farce ba amma wai idan duk wanda ya yi yankan farce ranan asabar to idan albarasa ya same shi ko kuturta ta same shi to kada ya kuka da kowa sai kansa saboda haka kenan mutum ba zai aski ba ranan asabar ba zai yi yankan farce ba ba zai yi ainihin shara da dare ba sannan ba zai danka riga tana jikinsa ko wani tufafi ba ba zai duk dai ga sunan abubuwa ko in akai kaza yana garin talauci kaza yana garin da kuturta kaza yana garin da kaza to duka wannan babu abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda haka kawai abin da za ga malamai sun ce an fi wato yanke farce yafi mustahabbantuwa kamar ranar juma'a sai ce saboda ranar juma'a wuni ne da ake so a yi tsafta domin zuwa masallacin juma'a to saboda haka irin yanke farce da gusar da gashin hammata da gashin mara to an fi mustahabbantar da su anything a wannan juma'a amma babu wani abu da ya inganta hadisi sahihi sarihi daga manzo alaihi salam wanda ya hana a yankan farce ko aski anything ranar asabar to batun damuwa duk lokacin da mutum yake cikin damuwa zaga ka samu littafin sunan muslim zaga akwai addu'o'i da aka kawo du'aul karb ana du'a addu'a ta bakin ciki da damuwa duk lokacin da mutum zai samu kansa a cikin damuwa da bacin rai ka dinga yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'a ce ta annabi yunus alaihi salam Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani cewa وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كِتَابَ دَمَ أَبُوتِنْ كِفِي لُوكَتِنْ دَ يَتَفِي يَنَا فُسَاتِي يَيْ ذَتَن بَا زَامُ تَاكُرَا مَسَ كُو مُقُنْتَتَا مَسَ بَا saboda haka kifi ya hadiye shi sai ya ci gaba da addu'a yana roƙon Allah cikin wannan duhun kifin cikin kifi da kuma duhun ruwa wala Allah ma da duhun dare yana cewa sarki ya tabbata gare ka ya Allah babu abin bautatawa da gaskiya sai kai na kasance daga cikin azzalumai Allah sai ya ce fastajabna lahu sai muka karba masa wannan addu'a da yake wa najjaynahu min al-gham sai muka tseratar da shi daga wannan bakin ciki Allah sai ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin ma'ana abun ba wai ya tsaya kan annabi Yunus alaihi salam ba Allah sai ya ce kamar haka ne ma ya zama wato ainihin muna tseratar da mu'minai sannan kuma wato daga cikin dafa'i ko kuma ka ce wato ainihin mafita daga bacin rai shine shiga sallah ya inganta a hadisi manzo alaihi salatu wasalam duk lokacin da wata damuwa ko wani abu mai nauyi ya faru a kansa to sai ya gaggawa zuwa ga sallah shi sa Abdullahi bin Abbas Allah ya gara masa idan yana kan abun hawansa yana haye sai yake bashi labarin rasuwan dan uwansa Qusum ibn Abbas ko kuma wata daga cikin ƴaƴansa ana faɗa masa wannan sai ya sauka daga kan abun hawansa ya koma gefe sai nafila raka biyu tsawaita wato ainihin wannan nafila da ya kammala sai ya karanta fadin Allah subhanahu wataala واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلى الخاشعين الله سبحانه وتعالى كتاب كني متي مكون الله تهني الحقولي دكما ينفين إن صلى ومن يتصلى من النوي تيمي وحالا تي سيدي كما سنجز ولان الله سنة بذل شاو حالا تقول ذي النوي انتبع معنا دي صلى تنا لك تين أبو واندا إن دي متنزييتا تتك شرط أن تنصلى فأبني واندا الله كي ياهي داموا دباتش لن واندا إلوان نصلى
السلام عليكم
Amin wa alaikum salam.
Da muke magana.
To alhamdulillah malamin ina maka fata alkai.
Amin.
Yau to kai sai mai magana awwalin ECC da ke garin Bulo.
Wala awwal muna jin ka.
Yau to tambaye da nake so na yi wa malam Alan shine malam kamar misali wanka haka da tsarki kamar janaba haka da wankan jinin haila da wankan jinin nika da yata na mata da sauransu to ana yin sa ne kamar wankan janaba yau to tambaya ta dai anan shine Allah ubangi ke mai da gida ma malalai
to mun gode malalai
to na'am kaman yanda ka fada shi duk wankan ibada da wankan janaba da wankan biki jinin biki in ya dauke da wankan jinin halai idan ya dauke duka sifar wankan iri daya ce malamai sun ce wankan kala biyu ne akwai sifatul ijza akwai sifatul kamal sifa ta idan an yi to shikenan ya isa akwai kuma sifa ta kamala menene ake nufi da sifatul ijza mutun ya zama ya in kaddara ma a ce wani tabki ne ko wani kududdubi ko wani bawon wanka mutun kawai shikenan sai ya fada a cike duk ya wanke jikinsa ko ina da niyyar yana yin wankan janaba ne ko mace da niyyar tana yin wankan al'ada ko da niyyar wankan jinin biki wannan wankan yayi kuma ya isa ya wadatar to wannan shine sifatul ijza sifatul kamal shine ya zama an gabatar da tsari kamar da yazo a hadisi misali idan mutun ya zauna ya soma wanke tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwarsa gabaki daya sannan sai mutun ya gabatar da alwala gabatar da alwalan nan mutun ya ga dama ya wanke kafafuwa ko kuma ya jinkirta wanke kafafuwan amma dai mutun ya wanke duk gaban alwala gabaki daya sannan kuma mutun ya debo ruwa ya zuba a kansa ya wanke ya debo ya kara har sai yayi so uku sannan kuma sai ya wanke tsagin jikinsa na dama ya wanke tsagin jikinsa na hagu ya wanke bayansa gabaki daya sannan kuma ya wanke gabansa daga nan sai ya kara shi kafafuwansa to wannan shine sifa ta kamala ga dukkan wanka da ya zama na ibada
assalamu alaikum wa ake kan layi
Allah baka mutunta Allah baka alheri da kuma wannan dauki na wannan makaranta da mu Allah baka mutunta alheri malam akwai wani sul akwai lokuta da ba a bunne mama dine azai wasu malama za ta ta da nan ba a bunne mama kuma tambaya ta ji da ce akwai ake yin idan wani abu na barin ya samu din ake yin walima a bunne
Mun gode Malam Abubakar.
To, ya zo a hadisi in ban manta ba ko hadisin Abu Dharr ko wanda daga cikin sahabbai. Yake cewa lokuta guda uku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yi sallah a ciki ko kuma mu binne mamatan mu. Sai ya ambaci lokacin da rana ta yi ja za ta fito da kuma lokacin da rana ta take tsakiya daidai ba ta yi zawali ba. Da kuma lokacin da rana ta yi ja za ta fadi to wannan yazo a hadisi cewa an hana mutum yayi wata sallah sai dai malamai suce sallar da aka hana anan shine sallar da ta zamo ba mai sababi ba duk da cewa dai matsala ce kilafiya wasu suna gani idan kan manta yitul masjid ne mutum ya je masallaci gida za su yi wani meeting ko kuma wani abu da ya kai shi masallaci to koda takewar rana ne wannan na fila raka'a duba matsala ko kuma lokacin da mutum rana ta yi ja za ta fito shi kuma ya shiga masallaci to suna ganin babu laifi dan ya tafi masjid amma wasu malaman suna gani ba zai yi ba yazo a wani asar cha sayyidina Umar ya kammala dawafi da ya fara bayan sallar asuba ya kammala har zai yi nafila raka'a biyu raka'an kammala dawafi sai ya ga rana ta yi ja to sai ya dakata bai ba sai da rana ta wartsake sannan sai yi wannan raka'a biyu da wannan sai malamai suka ce to shikenan koda nafila ce mai sababi to in wannan lokuta ɗaya daga cikin ukun nan kamar yadda hadisi ya ambata to a daga kafa kada a yi ta saboda haka dai wannan shine abinda hadisi ya ambata ba wai wani ijtihadi bane na malamai hadisi ne ya ambata wannan sai kuma gaba tambayar sa
walima
yawa abin da shafi walima zamu ga cewa walima abubuwa ne munasaba na farin ciki yake sawa a yi misali yanzu kaman walimar aure mutumin da ya aure muka duba Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu da ya aure manzo Allah ce aulim walau bishatin kai walima koda dayar akuya ne kuma manzo alaihi salam lokacin da ya aure yayi walimomi misali musamman auren nana Zainab bint Jahsh babu walimar da sahabbai wato ainihin suka samu abubuwan walima suka ci wato ainihin suka yi hani an kaman waliman nana Zainab Allah ya gara mata yadda lokacin da manzo Allah ya auri nana Safiya bint Huyay a halin tafiya ne ma babu wasu abubuwa amma saboda muhimmancin walima manzo Allah sai kai karo sahabbai da mai dan cikui da mai dabino da mai hais da mai kaza aka hada wuri daya aka zo aka ce a matsayin walima to ana yin walima sanan akwai walima ita ma ta idan an yi wa mutum haihuwa ya zo a hadisi kamar yanda Imam al-Bukhari cikin al-Adabul Mufrad ya ambata a sunna ne idan mutum Allah ya bashi karuwa ta haihuwa a wannan rana ta bakwai ya shirya abinci ya gayyaci ƴan uwa da abokan arziki gurgurdan samun sa ya zama ainihin sun ci wannan abincin wala Allah ayi wannan waliman bayan salar isha'i ko bayan la'asar ko bayan azhar ko dai duk lokacin da ya samu dai a wannan wuni na bakwai kaga wannan walima ce ta farin ciki to sannan kamar yanda yazo a ina jin hadithin da Malik ma ya rawaito a Muwatta Abdullahi dan Umar lokacin da ya haddace surar Baqara na tsawon shekara 8 to ya yanka ko dai raguma ko saniya saboda farin cikin ya haddace wannan sura ta Al-Baqara to da wannan anaf suka ce to wannan abubuwa suna nuna duk wani abu na farin ciki da zai faru in mutun ya tare yan uwa yayi masa walima babu lafi kan mutun yayi tafiya ya dawo lafiya shikenan zai iya tara yan uwa cewa to shikenan sakamakon naje lafiya na dawo lafiya to shikenan ga dan abinci kudan taba wannan kuma kamar yanda na fada gurgurdan samun mutun in mutum abincin mutum uku ma zai iya shiryawa to sai ya shirye da mutum ko zai to so in mutum hudu ne gurgurdan samun sa haka zai yi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam madam
da rike magana
an yi lafiya to kana magana da Salisu Jindar Ahmed Tuka
to ina jin ka
yawa tambayar da nake shine dangane da sallar Idi to idan mutum ya je bai samu ba ya kamata kuma idan suna da yawa ko wani zai iya jin su ita su
To man Salisu shi ma abin da ya shafi makara ga sallar Idi in kai bil da tafan malamai zaka ga cewa akwai sabani mai yawa akwai wanda suke ganin idan mutun ya makara a sallar Idi to yazo ya mai yadda ya ta ko shi kadai ko shi da mutane gurgurdan wancan tsari ma'ana ya kabbara harama sannan kuma ya kabarbari guda shi daban da kabbara harama sannan ya karatu a bayyane Fatiha da sura ya raka dai sannan ya taso a raka ta biyu banda kabbara tashi kabbari guda biyar saboda ko shi kadai ne ko kuma shi da sauran jama'a da zasu yi wannan wasu kuma suna ganin cewa a kawai ma in ka rasa ta shikenan kawai sai dai kai hakuri wasu kuma suna ganin kawai kai nafila ta al'ada raka biyu to wannan maganganun dai malamai sun ambata su
sai kuma tabbai da ke cewa akan makalla addu'ar da ake ta sallar istikhara ana iya yinta a kowace sallah daga abatullah hasan
to abinda hadisi ya ambata cewa idza hamma ahadukum bi shay'in falyusalli rak'atayn min ghayri al-fariida aw kama qala alayhi salam wallahi kita idan mutun yihimman tuzi wani abu to sayye nafila raka'a biyu ko ko ya sallaci raka'a biyu amma ba ta farilla ba dan an ce min ghayri al-fariida ma'ana kenan za a zo ayi wannan nafilan ne daban ina da dare ne ko da hantsi ne ko kuma da safiya ne ko abin da ya kama da haka to wannan shine abin da hadisi ya ambata ba laifi bane ba idan mutum yayi wancan nafila raka'a biyu ya wata addu'a ta istikhara wata rana ya kammala sallar sa ta farilla kuma ya daga hannu ya ce ya Allah kaza da nake niyyar yi Allah kaza ba min abin da yafi zama wa alkhairi domin dai wancan abin ya riga yayi na wancan nafila raka'a biyu wannan shine abin da hadisi ya ambata
har sau da lokacin saboda yadda yake lokaci a daidai wannan gaba ba kawo karshen wannan shine da fatawa ce ce da ofishin gwamnati da jami'an da hannu da kuma abubakar da ke zuwa a wannan babban rubutu a cikin bangaren nasu ya haya lambar waya da ake turo tambayoyi a